بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يقرأ أدامو أديني ونرانمي البركة نرانم أصبر بقية قوة محرم شكرا تهدف أولى الأريه أولى أربع إن دشدا وانا يجيز الشاء أخو قوة جولاي يبوبيو دعشرين دهدو a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin uratul ahkam na Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba mata ba muna dai nan a hadisi mun 148 hadisin Salama ibn al-Aqwa kunna nujammi'u ma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza zalat ash-shams thumma narji'u fa tatabba'u al-fai'a wala hadisi dake magana akan lokacin sallan juma'a wanda wannan din sai ya tike da mu zuwa ga magana akan lokacin sallan juma'a da hantsi wancan sati mun yi magana akan hadisin Abdullah ibn Sidan zamu ƙara dan dauraya sannan kuma mu ci gaba da kawo sauran hadisai a wannan babi insha Allah amma kafin mu shiga karatu a duba da yanayin yanda ka sake ciki wannan abu kiraye da ake za a yi zanga-zanga za a yi waye har abu zuwa hari tsakanin malamai da kuma matasa su kuma suna tuhumar malaman al'umma da zage-zage da cin mutunci saboda kawai sun faɗa musu gaskiya sun faɗa musu abin da ke shine aka buɗe aka karanta a Qur'ani da Sunna ba san zuciyar wani ba to abin ya fi yayi yawa matasa ya kamata su kwantar da hankalinsu insha Allah abinda za mu dan ƙara tsokaci duk da musu tsokaci yayi yawa a wurin malamai to mu din ma dai za mu yi ta kokari mu faɗi abin da yake irin shi suka faɗa din wataƙila maganan yi yawa yan uwan matasa wanda ke da rabo a samu ya faɗa ku inda yake son ya je kai kanshi to ya san me yake kiran al'umma zuwa gare shi idan bai je ba to da mu da su duka za mu faɗa cikin fitina amma dai mu dai muna sa ran insha Allah yayin da suka ji suka dangalo mana wata fitina to wannan zai zata zama kafara a wajenmu kuma su za su tafi an gaya musu inda abin ya riga ya wannan ya kamata wato matasa su fahimci mu rayuwarmu ta a matsayinmu na musulmai rayuwa ne da aka kulla alaƙa tsakanin mu da malamanmu babu yanda za a yi musulmi ce zai rayu ya ce zai rayu kawai haka nan zikau ba tare da wato malamai ba wannan idan ya ce zai yi haka to kaga yanzu ba musulunci ake ba an shiga wani abu ne daban saboda haka duk wani abun da idan an riga an yi shi musamman abubuwan da ya shafi al'umma baki ɗaya ba kai kaɗai ba idan aka riga aka yi shi zai je jawo wani hargitsi zai jawo wani kace na ce zai jawo wato rashin zaman lafiya to wannan ana komawa wajen abin da ake kira wajen hawa'un nas ne malamai da masu shekaru da masu hankali ba kai kawai ɗan shekara 30-30 da 'yan kai 20-20 da 'yan kai ka shige gaba ka ce ka ja zuka a zo a tafi ayi wani abu ba me za a je a yi ina za ka kai mutane wanda suka gaje suka ga yau kuma suna yin abin baya amma kai kana cewa za ka je ka hau zuka in ma an ka samu dama za ka ɗauko maƙogwaron wane ka yanka za ka ɗauko wane ka kashe za ka yi juyin jihadi za ka yi revolution ko tawari ko tawaraye a addinin musulunci ba inda ake wannan a ce ko tawari ko tawaraye kana matashi kai da baka samu ciwon kanka ba amma ka tambaye kakanninka ka tambaye mahaifinka zai gaya maka meye amfanin wani kotawari kotawarayi saboda baka zuwa kana neman abinci baka san me haka yake magana ba wataƙila saboda duk tunaninka yana tsakanin Facebook ne da kuma Instagram da sauran social media irin wannan shi za ka ke tsammanin kawai duniyan wani abu ne kamar wayarka bayan ka gama wani abu akwai sakamako iri-iri sakamakon musulmai ba mutane ne za mu ce wai za mu je kawai mu dinga zuwa da wasu ra'ayoyin mu malamai sai da a masallaci addinin musulunci ya wuce wannan gaban wannan ba wai sauran addinai ne za ka ce tsakaninka da su sai da wajen bauta ba kadai shi yasa Allah ta'ala yayin da yake maganan duk wani abin da zai shafi amincin al'umma ko tsoro ko zaman lafiyanta yace to wannan ana komawa wajen malamai ne Allah yake cewa idza ja'akum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani abu ya zo musu na aminci ko wani tsoro sai su tayi yadawa suna cewa za su kaza su kaza su kaza da sun mai da shi wurin manzon Allah ko su mai da shi wurin wanda za wato masu wato jagorancin al'amarin su to da sun san ta yanda za su zakulo hujja su ga musu abin da yafi dacewa abin da yafi dacewa da hankali da alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga duk wanda zai aka ce zai istinbati zai duba abu sai ya zakulo maka hankali da ilimi da qur'ani da sunna to wanda sai malami kuma daga malami sai wanda yake da gogayya yake da shekaru ya gaje ya ga yake da experience ba kai kawai haihuwan yau ko jiya ba wanda kai baka mafi komai ba galibi watakila din dukukurayen garin ku kake rayuwa sai ɗayar waya ka a hannunka kawai kake shiga kake dan dangwal dangwalan ka wanda wayannan wayan ba zai ta gaya maka cikakken gaskiyar al'amari ba saboda haka wannan abin da malamai shi suka faɗa suna faɗa abin da yake wato hujja ne fadin Allah ne fadin manzon Allah ne sannan kuma mu'taqani na ahlus sunna wal jama'a ba wani ba da can shekarun baya lokacin muna yara sai mamu ai da malamai sun dawo ta doka wanda yake ba shine asalin abin da qur'ani da sunna din suka aka faɗa ba wajen kokarin a danga zakalkale ma shugabanni a dinga wato musu wani kaifin baki ana waye ana waye ana amma wannan bai zama bai kawo da alheri ba sai ma ƙara sharri da aka rika ba malaman sai ƙara wato kundire da aka dinga musu saboda malamai sai suka ƙara fahimtar ashe da ba akwai wani abin da ya kamata su bi tun a wancan lokaci kuma alhamdulillah sun ƙara yin hudda da manyan malaman su na sunna a lokacin aka gaya musu wani abubuwan da aka rika tun a lokacin wani kuskure aka yi to kuma kuskure sunan shi kuskure ba zai ka zo ku ce malamai kuma su ƙara komai ta kusurwa da aka yi a baya ba bayan dacen da suka je suka yi ma zagi aka suka ja musu da bakin jini yanzu kuma suna ga muku ga abin da ya kamata ku yi kuma kuna cewa kar a yi shi to saboda haka wannan abin da wato malamai ke kira suna kira ne zuwa ga abin da suka yi kini gaskiya ne ba wanda aka ba kuɗi bayan ake ba wani kuɗi a cikin malaman da dai ake muka san su malaman mu ne ba wani wanda aka ce an ba shi kuɗi shi ma ina ga kuɗin da kai da shi ya mafi ka wahala wataƙila da ila ya zai zo ya darasi ya yi ni haka nan dan dai kawai ya neman laja ne shi ma in baka ba da sai ba darasi amma duk abin duk yunwan da kake tsammani a cikin ka shi ma kushi a cikin sa duk abin da kake gani gidan ku yau an tashi ba a ci ba shi ma wataƙila gidan tashi ba ci ba dan haka zaka ce ka nuna mishi zato ka zazzage shi ka ce ma yana kan mumbai zaka sako da shi ka ce zaka fita karuwan cikin sa ka ce zaka kaza har abu ya zama izgilanci ma ya koma ma ana ma wani kyarkyato da kuma malamai wani kawai haka ya fito yayi wasu yayi wani wato dramar sa malamai ka kudi ga malamai ga kudi shikenan kowa ce wai ga account number wai a je a dinga gaya ba da umma cewa kala 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 su kuma su dinga shugabanni su ta wato farma al'umma suna kwashe kudin su suna waye wanda malamai ake hada kudi ake hada baki ake wannan malamai ta ina kasan da ake hada baki daga malamai a ce za a yi wasu abubuwa sai santoci da executive bangare da executive masu wanzarwa suke abubuwan su malamai su ba zai su ake ba bayan an gama campaign shikenan an daina jin malamai kuma ko da akwai kurakurai nan da can bai kamata kai kudin goro ba ana iya samun kurakurai a ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani kuma kamar yadda ka sani kowace sana'a kai sana'a da kake kai ma kasuwa akwai ai bara gurbin sai ka kowace sana'a akwai bara gurbin su to malanta ba za ta ba za ta fita cikin wannan ba dole akwai wani wanda yake yana sa rigan malantan yana yi wasu abubuwa yana abusing rigan nan na malanta abin da ya kamata yayi ba shi ke yi ba to kuma wanda sai ka zama kai generalization duka ka zage malamai duka kace duk ba su da mutunci kace duk waɗannan kawai maciya amana ne su suka je suka ja mu sun ce ai musu da muslim kaga wannan idan kai wannan ba ra'ayinka bane shikenan sai ka bar amma ka ya kamata ya zama wato muna ganin mutunci masu mutunci duk wanda kaga dama aikin shi kenan zagin malamai da zagin manya-manyan masu shekaru a cikin mu to wallahi wannan koya shi ya gaba daga baya banna da jeje jawo banna da jawo ba za a taɓa samun alheri ba kuma mu da yake mun muna da imani mun san abinda Qur'ani ya faɗa mana mun san abinda manzo Allah ya faɗa mana mu abinda muka sani shine wato zaman shugaba a samu shugabanci a cikin al'umma wata ni'ima ce na Ubangiji ni'ima ce na Ubangiji saboda idan ba a samu shugaba ba babu abinda zai tafi daga nan zuwa ƙarshen waya ba kai suka je ba yanzu mana da fadda shugabanci kenan amma lokaci yara suka zo kawai kwayandi ba su wuce su 50 ba amma su tarwaza kowa su hana kowa su yi daga nan za a tawaya 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 daga nan sai kuma sai su shiga cikin angwani ba gaske ba to kadara babu wannan babu shugaban duk yanda kake ganin cewa shugaban nan maciya amana ne mugaye ne kaza 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 wallahi samu wasu ni'ima ce ka je ka ce zaka tunkure su to zaka ga kuma zai same ka in kai wasa bacci bai ka saka sake yi ba saboda sai dai kai bacci eh bacci eh na gani shi yasa Ibn Khaldun yake kiran samuwar wato shugaban alwazir da turanci ake cewa serene authority, wanda shi ne zai zama tsungiya wani in yayi abu shi dole sai ka zo ka baya shi hakkin sa. Yanzu idan muka rigima wani ya ci dukiyar wani wurin wa za a je in ba shugabanci, kai ka ce za ka je shugabancin baki daya, shi shugaban ma ka baki daya ka kashe shi ko kai kaza ko kai kaza, ka ce babu shugabanci baki daya. Tun a gidan ku ka nuna ba ka da shugabanci, a addinance ka nuna ba ka da shugabanci balle ka ce. Saboda wannan ba abu ne wanda ya kamata mu zama wato masasa muna yawan shiga ciki ba, dan yanzu abun ya riga abun ya zama sakalikul wofiya, an riga an wato an yi islamic mind din mu, an yi islamic kwakwalwar mu ya zama ta zama bayar kwakwalwa, tunanin ma yi mana ake sai an gama tunanin sai a wurga mana mu kuma sai mu dauka. Saboda ba ba ita din komi mu ba ma duk kwakwalwar mu nan mu da kake ganin kamar muna gane komi, wallahi galibi ba mu gane abubuwa. Wanda sanan ba abin da ke tunanin su sai kawai artificial intelligence na wayan su sai kaza sai shirme sai waya kawai, ba abin da suke gani ba. Har yanzu in ana bukatar zaman lafiya dole a je wurin masu cikin, dole a hakura masu furfuran nan a je wajen su, su za su ga mana me suka me yake kamata wuje ha'un nasu kenan daga malamai da kuma wannan. Kuma daga cikin abin da mu muka imani da shi mu musulmai shine wato ba yanda za a samu wani mugun shugaba, face sai in ka juya ka gani sai yana baka wato madubi ne da al'ummarsa. Da can shekarun baya can ko dan siyasa ne aka same shi yana yin wannan raye-raye a filin Allah ta'ala ba wai wajen campaign ba, ya fada zabi daga nan ko a gashi ba shi da hula ko wani abu kaza, amma daga baya abu ya canja yanzu. To yanzu su suka canja ko muka canja, mu ne mu ma muka canja sai mu ma suka canja, saboda haka da muka canja ne ya zama abin kowa ya wato to sanu juna shikenan, sai mun har mun taimake su mun kai su a can. Dan haka sai suka je su ma irin ɗabi'a mu za su yi, ko yanzu mun cire wani shugaba a nan to wanda za mu kai ka tabbatar shi ba irin wannan ne yanzu, shi ma ba wani canji za a samu. Idan ma aka yi wato rashin sa'a aka sa wani yaro karami ya je wajen mai gigiwar tsiya, to wallahi idan da na mara kuɗin da zai yi sai ya wuce haka. Wannan halka Allah ta'ala yake cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, babu wata ni'ima da ubangiji zai ga canja muku da can Najeriya ba ka take ba, da Najeriya ka take da muna ci muna sha, ba wai kuɗi ne ma da mutane a jubu, amma dai abincin shekara za ka samu kowa da abincin shekarar sa, saboda noma da komai ana ci ana sha ana kiwo, amma yanzu an daina wannan. To da wannan ni'ima haka nan sai ta kauce kawai babu abinda muka yi, abin da muke tsakanin mu na mugunta da kyashi da fitina duk wannan shi bai zai sa a kama shi shugabanni mugaye ba, ba mu kan ba a kasa aka haife su bane ba fita suka yi. To da kaka ta burga kulawa da wannan abin, Allah ta'ala bai canza mana wannan abin ba sai mu mun canza. Allah yana ƙara cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai mun canza sai sun canza sai ubangiji ta canza mu. Yanzu idan kuka canza shikenan waɗannan ku a tallabawa da su je su mutu a haka, daga baya sai kuraɗan kuna ta tarbiyya kuna tarbiyyan yara shikenan shekara 20 sai ku ƙara haifar da wani mutumin kirki ya je shikenan ya muku maganin matsalar, amma ku ma duk ba ku da kirki kun je kun ce bari ku ce manan ce mara kirki na yafi ku rashin kirki, kuma kun ƙara kawo wani mara kirki ma wataƙila ya fi shi ku san ma wato kamar green snake ne a green grass ba, na za ku koje ku kai kai shi za ku je ku kai yaran da bai san kun yi ba, shi wannan wataƙila ba yana da tajriba yana experience na yawa yayi auti auti, amma diyar da ake cewa za a je a kai su waye ne san wani abu ba abu ba komai bai sani ba ya masa rayuwar ba. Saboda haka wannan magana da ake cewa za a canji, to canji fa inda ko ana so ko ba a so dole fa wannan canjin kenan sai mun canza. Wadarab Allahu matalan qaryatan kanat amiratan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafara bi an'ami Allah fa adaqa ahlahu libas al-ju'i wal khawfi. Saboda haka wannan shine magana, da can muna da ni'ima ko muna zuwa muna cin abinci muna sha muna zaman lafiya, amma daga baya na gaba daina ganin wato karami daina ganin girman na gaba, aka koma zalunci muka koma kaza muka koma kaza muka koma kaza, Allah ya danna mana kudin mu saboda ya danna abin da muke aikatawa haka ya fada. Saboda haka magana mu cewa za mu zanga-zanga wannan zanga-zanga ko da ba ka saka ji, to zanga-zanga dai zai zama bai taba zama alheri ba kuma ba zai zama ba, wannan baya cikin abinda malamai na sunna tun daga kan tun wani malam sunna da kasan muna faɗan sa muna cewa malam wani ya faɗa, wallahi duk ba wanda bai magana kan zanga zanga ne bace haramu ne bid'a ce addini. Asalin ta annako shine daga wajen arna wani lokacin da aka yi France Revolution, asali inda aka samu fara wannan zanga zanga kenan, sai kuma daga wajejen su, amma dai ka'idan zanga zanga dai baya kawo maka dami ido, hatta shi wannan France Revolution da aka yi daga 1789 zuwa 1799 wajen shekara goma suka yi a Faransa, suka cire wannan dynasty na Bourbon dynasty, suka kawo kuma French Republic na yanzu. to kowannan wai ana cewa wai abin ayin shi salan alin ayin kaza ayin kaza ayin kaza kaje ka mutadi kaje me ya faru kuma ko yanzu ba suna dan yin zanga-zanga su ba to kaje ka duba gani kuma in daga can karshe ka ga me ake cewa ya faru ana bai rikidewa zama rayuwa amma kana cewa za a zo ayi sai ka babu wanda za a yi a ce wannan wanda zanga-zanga zai kawo mana alheri duk matashin da ya shiga ciki to ya tabbatar ya shiga ciki radin kasa ne kuma in je jawo al'umma to zulumin al'umma ta haushi zulumin gidanku kada ya ishe ka ya ishe ka a barka da zulumin al'umma zulumin agwan ku kada ya ishe ka a barka da zulumin al'umma baki da duka je ka jawo al'umma su kasa zaune su kasa tsaye a kasa ci a kasa sha saboda alata gari baki da kamar yadda wasu zaka suna cewa wasu suna rigan malantan ma amma haka suke kira wasu suna zagi malamai kuma zagi ba irin na malanta ba ku da kuke kawo in kuna da ra'ayin cewa daga ranka sai ku kawo hujja qur'ani ko sunna ba da shi ake hujja a musulunci ba sai ku kawo qur'ani ko sunna su wadanda suke kar'ayi sai ku kawo qur'ani da sunna amma ku ku ce kun ce ayin kuma ba qur'ani ba sunna kuma kun yi zagi kun ce matsiyata ne kun ce kaza ne magana irin wannan mara dadi ada suka kawo hujja malaman nan ba ra'ayin su ba kuma suka kawo malaman su suma suka ce ga ranar da shi ra'ayin wani da wani suka kawo magana na Imam Ahmad suka kawo magana na Al-Hasan al-Basri suka kawo magana na Imam Malik Sufyan al-Thawri akan wannan matsalar ne amma ka ce kuma jidda haka sai an yi kuma ka ce duk wanda ya faɗa munafiki ne ko dai ya shiru ya ce faɗan gaskiya kenan wato ko kuma ya bari matasan nan su ko ya fito fide ya ci sai ya ci gwamnati ko kuma ya shiru ya kyale matasan nan su abin da suka dama ba ga za a haka wannan daga wanda yasa rigan manta kenan balle wanda kuma ma shi kirkato ya ji wasan kwaikwayo zai na yin malama saboda Allah malamai su kuma a wasan kwaikwayo yaushe baka zama haka a kasar nan kawai wani da rigan a bahaushe da komi inda ake girma malamai ake ganin su kamar wasu annabawa saboda suna gadan annabawan ne amma kuma wai su ake cewa wai to gashi ga kan nan bana ni ma ga kan nan bana wanda duk malamai aka sako ma wanda ya ce duk wanda ya aje taiba ya tsine mishi ma baki da kai na zaka faɗa wannan magana te ba ashe wanda ba su bai da kuɗi bai taɓa ne in ba ka da shi shi kenan kai ba ka da shi amma wannan na shi yana nan kuma shi ne manemi ne nema yake yi wataƙila kai ba ka ne ba ya kamata a duka bambance abubuwan irin wannan sai ka za mu karanta abubuwa da suke da alaƙa da ra'ayin musulunci kan wannan matsalar sai kai ka duba ka gani in sunna kace san a gaya maka to ga sunna in kuma ra'ayi kace san kai to ka je ka yi ra'ayi amma dai kan akwai ranakin da nake kware da gaske hadisi da tabbata a cikin as-sahih wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa innakum tarawna ba'di athara za ku ga danniya za ku ga san kai za ku ga cin dukiyan talakawa shine athara bayana fasbiru hatta talqawni ku yi hakuri har sai kun gamu da ni manzon Allah shi da aka nuna mishi gaba aka nuna mishi kasan al'umman sa da ba sai ya ce to shikenan idan aka zo fa ku je ku nemi abin da kuma shi manzon Allah wato azizun alaihi ma alitum duk abin da ya jawo musulmai bala'i shi baya so yace ku yi hakuri kawai ya riga sama namiji haifa da dami ido ba saboda ɗayan uku ne ko dai shi wannan mutum ya da makamai da yaje dirka ke ku an yi asaran kuwa kun je an haife ku ana murna an yi asaran ku a banza da ubi ko kuma ku yi nasara wajen ku dirka ke shi to wane ne kuma zai yi hakuri yanzu kun je mun je mu 20 mun je mun ja wannan zugar daga baya kuma aka yi aka sake wannan shugaban a cikin mu 20 ne aka ce a samu mutum daya misali aka zabe ni aka ce ni zama shugaba ni kuma wani aminci nake da shi ku umma ku 19 nan sai aka dole an bi ku kuma dan ka kashe ku ina da zaman lafiya in ba haka ba idan nayi kuskure irin wancan kuma za ku ƙara dawowa ku ce za ku fage to ba yanda za a yi kuma a ce in ku aka ce za a zama kawai wato shugabanci zama kawai ana bin ra'ayin wato talakawa ne baki ɗaya ko akwai wani wanda ke da hunci a bayan fage kaga wannan kai ba ka zama shugaba ba zaka ba zai yi ba akwai shi a fi sahihaini a hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ya ce tarawna ba'di athara za ku ga danniya da babake dai da kuma san kai a bayana wa umura tan tunkiruna hada abuwa da kuke ganin kuna ko kike amince abin ba kwaso kuna ganin wannan abin ba ya adalci ba qalu sai suka ce fa mata amruna me kake umatan mu qalu sai qala sai manzo Allah ya ce addu ilaihim haqqahu hakkin su da yake wuyan ku na da'a to kuyi musu wa sallallahu haqqakum ku kutan bi Allah hakim mazala din bai san wannan da wannan har maga zan bane da sai ce mu fita ba a ce wani peaceful demonstration ne ina aka taba yi aka samu peaceful demonstration yaran da muna zaman lafiya ma sun zo an ce ga san gatsan da kacan waya zuwa nan kowa ya dare a wasu sun hada sallah kuma ku zo ku ce yara irin wannan su fito tun ba tun je ka wasu ka fara da dare sun je haka suka fito suna izgiranci da abin kuma daga baya abin ya ci gaba baka san me zai fada ba tunoci aka bu aziz haka ya fara wani yaro ne karami fitinanni kawai ya zama desperate rayuwa kawai tsasa maka shashana tun wannan lokacin 2011 din da aka fara shikenan daga nan ya share wato Zainul Abidin daga nan aka zaka share Husni Mubarak aka zaka share wannan na Libya wa yake Kazzadi aka zo ga shahid ana ta bala'i da Nasiriya tunda aka yi waya kawo alheri wadannan fa ba wai ba mun kai bane ba wallahi in kaga abubuwan da wadannan shugaban da ake magana suka yi kare ba ya ci ba dan maganan kace wai mutane kirki ne ba mai tasu ba amma kuma sai da aka gumbace kida da karatu sai da aka gumbace yanzu Kazzafi dan yar babakin da yayi a wani kasan nan tana da yawa lokacin nan tana nan albayan suka fita da wani bayanai na ta'addanci da yadda zalunci da abubuwa iri-iri aka fitar da abubuwa wanda ba hankali ba zai dauka ba ya kama wani ya kashe sai a bayan shekara 15 ya fadi ya ma zai ga baka cewa to wannan fadan wannan haka da aka ce yaje wannan yana wato gidan ya tofa an kai shi tuni ina aka gibin shi ina aka kaza ina aka za ba a yi ba sani ba amma wallahi da aka zo suka ce za su ci yayi 42 sun cire shi sai da suka zama koma suna wato mulki na daga tai kuma yanzu an zo an gama an ce kuma sai dan shi kuma zai dawo kuma wai kuma ya ci gaba da kafin kuma to dai aka yi kenan da kuma shi 42 ya kara 42 ya mutu shi kenan ku ga wani yanzu bala'in da suke ciki ya wuce yinkin bani ci abin da suke ciki a baya a lokacin wata ruwaya mazala ce to adun haqqan alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum abin da yake wajibin ku ne na wato da'a ga gare su ku masu ku bar abin da yake naku ne ku bar su ga Allah ku ta roƙan Allah akwai abin da yake karfin ubangiji ne inda ka da imani ka bar shi ya mutu mai je ga mun ubangijin sa ya bar shekara 100 ne to ya 150 ma ya 200 ba dai da hu ba zai je zai mutu dole gurin da kowa ya je sai ya je yanda kuma kowa ya tsufa ya daina jin dadin bakin sa shi ma sai ya daina jin dadin bakin sa yanda ƙosa ta kama talaka shi ma ƙosa ta ko ta kama shi ko ciwo suga ta kama shi to me ya kuma za a tsaya ana ta wato yawo da hankali kan wannan abubuwa hadisi akwai hadisin Ubada bin Sulaim ya ce a sahih shi ma mazala ya musu babu baya daga cikin abinda mazala ya musu baya shine ala sam'i wa ta'a fi man shatina wa makrahina akan abinda mu ji mu da'a akan nishadin mu akan abinda ba masu wa usrina wa yusrina a lokacin da muke halin kuce lokacin da muke halin sauki ba lokacin da kake halin sauki ba wa akaratin da kuma danniya da aka mana dukkan wani akwai wanda yake zargin wannan shugabanni cewa yana ka sallah ba fa kan imani ake ba shi yanzu duk maganar imanin ma wani sallan azumi duk wani ba yin shi muke na kirki ba muna fayi ne kan yunwan ciki kan abinci kan waye to ba shi ne akan da matsala ke magana ba kan a ci kudin gwamnati kan ya dauki yaran sadiya ba su kaza ya ba su kaza mu bai ba mu ba ba kan wannan bane to akan wannan matsala ce ala sam'i wa ta'a fi man shatna wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina da kuma babake da aka mana wa alla nunazi'a al'amra ahlihi kuma kar mu je mu fada da kan wannan lamarin na mulki da masu mulki din haka ya fada illa an tarau kufran bawahan sai idan kun ga kafirci ne mabayyani indakum min Allahi burhan kuma kuna da burhani wajen ubangiji kuna da hujja ba wai tsamanin ka ya kafirta ba ba yanzu kace wai kawai kala ai gashi ya ce wai za a auren zinci auren jinsi kaza kaza ya halatta ne ba kowa ya kaita ba wai ce ya kafita ne da yawan nan ha yanzu yana da mai zulumin sa wannan abu zunubi ne babba dole a tashi al'umma ba ta zauna ba amma waye ya ce wannan din shi wannan kafiti ne ba wanda ya faɗa haka har yanzu ya sallah ana ganin shi musulmi saboda haka wannan ya kamata yanzu abun ya riga ya zama kowa na ganin ra'ayin shi zai ba yanzu ai kuma kace kowa zai bar ra'ayi freedom of expression ba hauka ne ba kowa yanzu ce ya ce kowa yanci a barkacin baki ina da yanci demokradiya ta koya mana rashin da'a baki da ba ma ganin girman kowa yanzu banda wannan akwai hadisi da ayi Anas mazala yake cewa isma'u wa ati'u wa in sta'mala alaykum 'abdun habashi ka'anna ara'atu zabiba ku ji ku yi da'a ko da wani bawa ne ya kwace mulki ta'ammara shine wato abin ma ba ma fi sabilillah ya samu ba ga wato rinjaye akai fada yayi ya kwata abin sa tin ta'ammara kuma aka ce abdu wata al'umma ce take san wannan abin abu ta ya kwace mulki sa kuma wanda ya kwace mulki ma kaskantacce amma aka ce ayi hakuri da shi saboda haka wannan abubuwan duk da ake magana in zaka kawo ra'ayinka yanzu kaga yanzu kana magana kan fashin baki ne kai ba yanzu ba ka da bambanci da sauran kowa da kowa amma kana magana addini ne kana magana me yasa jan addini to wannan shi tajin addini ba wanda yake kawo hujjar cewa Qur'ani ko sunna ga inda aka ce za a yi mubahara azo a zanga zanga ana ta kwalaye ko aje aje fa yara cikin bala'i aje fa mata cikin bala'i shikenan daga lokacin wasu da yawa yanzu ba sai sun bar suke samuwa ba daga lokacin da aka fita aka sace wani ba shikenan yaran su duk sun samu ciwo ba sadaka wannan ba yanda za a yi zama haka mai hankali ya kamata ya rika duba wato abinda zai fiyo baya shi kanshi cutan ya kamata ya san meye cutan kuma meye maganin ta kuma a rika komawa zuwa wajen wato masu hankali masu shekaru wanda suka fi ilimi kar ka shiga wani abin da kai a wajenka na matashi baka tabbatar da meye wato akibarsa ba saboda mu yanzu kaga abin ya muna ta ganin wanda baka da ta koya mana sai mun faɗa abin da muke so to wani wannan faɗa abin da kake so kai addinin musulunci ba daidai ne ba ba inda aka ce ka faɗa abin da kake so ka faɗa abin da yake na alheri aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut ko ya faɗa alheri ko ya shuru ba ka faɗa abin da kake so ba kai dai kai dan kasa ne to kaje sai zaka ga meye ko dan kasa din in abin yaje jawo al'umma ta zo ta rikice aka ki samu zaman lafiya to wannan kai zaka kuka da kanka shi ko mai hankali yana wato duba abin da ya faru da wasu ne kan yazo kansa ai muna da case study sosai yanzu ga Sudan nan ita ce bayan abin da ya faru Sudan yanzu ta riga ta zama kufe baki da zaka yi mamakin ana nemo ka a talabijin wanda suka ci kasan suna cewa su saba zamanin Sudan za su zama haka Najeriya ake samu zama haka mu ba in aka fara an san mi karshe ba sai mun goma cikin da karatu ba saboda haka sai mun goma cikin da muke a yanzu din da yanzu abin da kuje ku jawo mana in kuje ku zunguro zai shafi kowa da kowa amma wallahi tallahi da ma mai hankali tun kan abu yazo yake cewa to ba zai iya faruwa amma bar hankali sai yazo ya faru ya ji jiki sai ce ashe 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 to kaga ashe ko wanda na sani ke ya Allah ta'ala ya kyauta Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mana kasan mu Allah ta'ala ya kawo mana aminci a kasa Allah ta'ala duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ta'ala ya bada maganin sa Allah ta'ala ya wannan shugabanni namu ya musu jagoranci Allah ya musu jagoranci zuwa ga abin da yake so ya yi da shi duk wani abin da yake ba daidai ne ba ubangiji ya shiryar da su zuciya da hannunsa in suka shiri mun huta amma ka dinga ma kunje ma musu ashar to wannan ma suka lalace kai ba za ka ga lalacewa a gidanka a abinci da zaka ci tiyan abinci da zaka saya kwano da zaka saya zaka gani me zai faru kai ta zakin su in kuma kana musu addu'a kuma ka ga haka me zai faru insha Allah Allah ya kawo mana abubuwa raba-raba a kasan nan insha Allah za mu ci gaba da hadisin wannan hadisi na Abdullah ibn Sidan As-Sulami kafin nan akwai wato kuskure da muka yi a wancan sati biyu da suka wuce da muke ambatan Abdullahi dan Mas'ud sai muka ce bai mutu a Madina ba to wannan kuma kuskure ne gaskiya Abdullahi dan Mas'ud ya rayu ne a Kufa da rayuwar shi kusan a Kufa yayi amma ya rasu 32 bayan hijira ya zo Madina ya ziyarci Madina har wato ya mutu a nan Madina dan aka binne shi a Baqi'a malami na Dr. Kabir Asgar shine yayin wannan yara bayan ya saurari da bai da wasu da yawa suna sauraron waɗannan abubuwan da ke faruwa da muke faɗa kuma suna yin gyara su da dama suka yi gyara kan wasu abubuwa to wannan shine wato ya bugo ya ce to an samu zalla kware daga sai na harshe ya kamata a diskar da wannan kuskure da aka yi saboda haka Abdullahi dan Mas'ud abin da ya kamata in ce shine bai rayu a Madina ba amma kuma a Madina daga bayan rasu wannan shine abin da ya kamata amma sauran awan da muka amfada na amsu din musu rayuwa ba su rubuta su a Madina ba sai rasu ne a wajen Madina Allah ta'ala ya taimake mu idan ba mata ba muna magana akan wato hadisi na Abdullahi ibn Sirin wanda Abdurrazzaq As-Sana'ani ya fitar ta hanyar Ma'mar Abubakar Abdullahi ibn Abi Shayba ya fitar daga Waki' ibn al-Jarra' ar-Ra'asi dukkan su suna rawaitawa ta hanyar Ja'far ibn Burqan daga Thabit ibn al-Hajjaj al-Kilabi daga Abdullahi ibn Sirin as-Sulami Abdullahi ibn Sa'id Sulami yake cewa shahidul Jumu'ah ma Abi Bakr as-Siddiq na halaci juma'a tare da Abubakar Siddiq fa kanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfi an-nahar da khutban sa da sallan sa kafin rabin yini yayi ta rabin yini kaga lokacin walhafi ne yayi sallan juma'a da khutban baki daya thumma shahidna ma Umar sallan muka halaci sallan juma'a tare da Umar fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula intasafa an-nahar shi wato kusan sallan sa da khutban nasa zan ce duka in na hada muntocin da aka yi da hudubar da sallar zan ce wato daya ta yi tsakiya lokacin ba ita zawali ba ita ma azhar ba ta yi ba kamar lokacin sha biyu ko abin da ya kama da wannan kun ma shahina ma Uthman sallan muka halaci sallar juma'a tare da Uthman bin Affan fa kana khutbatuhu wa salatuhu ila da qula zalan nahar shi kuma sallar sa da hudubar sa galibin lokacin da na zaga yana yi shine zuwa lokacin da rana ta yi zawali sai Allah bin sallai yake cewa fa ma ra'aitu ahadan aba zalika wala ankara
ni ban ga wani wato wani yayi inkari ba sai shi dan me akai haka dan me akai sallah kafin zawali ban ga wani inkarin ba ban ga kuma yayi bata haka din ba ah wannan muka ce nisfun nahar kaga muka ce yana fara da ashuru daga da albukur da kuma wato akwai abuha abuha shine kusan wato qabla nisfun nahar in aje nisfun nahar kuma shine za a sami alhajira sannan kuma za a sami adh-dhahira sannan kuma bayan na kuma sai a sami ar-rawa wanda shine bayan zawali kuma sannan kaga aka ce Abubakar da Umar suna yin sallar juma'a kafin ma a tace zawali wannan shine abinda shi wannan hadisi yake wato bayyantarwa kamar da aka sani akwai sawoyi guda 12 dai ne na farkon su ne wato al-ashuruq sannan al-bukur sannan al-ghudwa sannan kuma al-duha sannan kuma al-hajira sannan kuma adh-dhahira wannan ko kuma kace al-hajira sannan kuma sai ar-rawah wannan su ne sawoyi da ake da su wannan hadisi rijal din sa fi qafi ne kamar da muka faɗa a wancan zama a ma'bar shine ma'bar ibn rashid al-yamani malamin Abu Zak As-Sanani a wannan riwaya waki ibn al-jarrah shi ma babban malami ne wannan duka manyan malamai ne kamar maliku girman su ya kai wannan ma'bar kusan sa tsaran maliku ne shi kuma waki ibn al-jarrah ar-ru'asi kamar tsaran ne na Sufyan ibn Uyayna a daga cikin manyan malamai duka suna rawaito shi Ja'far ibn Burqan Ja'far ibn Burqan tika ne amintacce ne hadisin sa jayyid ne suna rawaito yana rawaitowa daga Thabit ibn al-Hajjaj al-Kilabi al-Jazari shi ma wannan amintacce ne shi kuma yana rawaito daga Abdullah ibn Sidan Abdullah ibn Sidan shine ake cewa wannan hadisin nasa watakila ba za a karba ba har Imam al-Bukhari yayi magana kan wannan hadisi saboda Abdullah ibn Sidan amma Abdullah ibn Sidan wato amintacce ne shi kansa kamar yadda muka faɗa a wancan zama akwai wanda suka yi riwaya manyan malamai da suka yi riwaya a wajen sa daga cikin wanda suka yi riwaya a wajen sa akwai Ja'far ibn Burqan akwai Thabit ibn al-Hajjaj al-Kilabi akwai Maimun ibn Mihran al-Jazari akwai Habib ibn Abi Marzuq ar-Raqi kuma shi yana daga cikin manyan tabi'ai to abinda magabata suke tafi akan sa shine idan aka samu rawi wanda ba a san mai shahara da ilimi daukar ilimi ba amma aka samu manyan malamai a mutum suna riwaya daga wajen sa kuma ya kawo rawaito riwayar da bata zama munkara ba bata zama tayi bambaran kwai ba bal ya rawaito abinda jama'a aka saba ji suna faɗa to wannan shi kashe wannan ramu ana cewa hadisi da ingantacce ne da kuma wannan shine abinda ya faru hadisin Abdullah ibn Sidan tare da cewa wato ba a fayyace bi shahara da ilimi ba taqadama bihi al-ahd sai kuma tare da haka shi amintacce ne mashhuri ne hadisin sa ya kamata ya zama hadisi ne hasan asau halatihi amma bai zama hadisi sahihi ba sabarin wasu daga cikin malamai kamar al-bukhari kamar ibn abd al-barr da suka sokir wannan riwaya da wannan rawi Abdullah ibn Sidan wannan riwaya ce wacce take in aka bi sunna hadisiya to riwaya ta inganta in aka bi wato kanikanci na ilimin hadisi saboda duba da abin da ya ruwaito dan abu biyu ake aka lura da shi na farko wato wannan tikatin san ambata cewa su ruwaito daga wajen sa Ja'far ibn Burqan Thabit ibn al-Hajjaj al-Kilabi ar-Raqi sannan kuma akwai Maimun ibn Mihran akwai kuma Habib ibn Abi Marzuq ar-Raqi shi ma suna riwaya amintattun suna riwaya wajen sa magabata galibi in kaga suna riwaya wajen mutum to sirrin ya zama amintacce ya zama mashhuri a wajen su sannan kuma ruwayar nasa da ya ruwaito ba ta ci karo da abin da aka rawaito daga sauran sahabbai ba bal ta dace ne ma to irin wannan yanayi dole ana malamai suna ɗaukar irin hadisin irin wannan mutumi ya zama hadisi ne karɓaɓɓe abin da ne baka mamaki Ibn Abd al-Barr yana wato kokarin cewa wannan hadisi bai inganta ba yana kokarin cewa Abdullah ibn Sidan ya kaita da shi tare da kuma in za ku tuna an kawo hadisin da Malik yake rawaitowa daga Abdullah ibn Abi Salim din daga Uthman bin Affan cewa Uthman yana yin sallah a waje daga baya je mulal ba mun rawaito wannan ba mun kawo wannan hadisin ba to ai wanda yake rawaito wannan riwayar shi ba Malikiya suna inganta wannan riwaya kawai saboda Malik ya fitar da hadisin sa a mawadda kuma Abdullah ibn Salim inna daidai irin shi ne shi ma irin Abdullah ibn Sidan din irin sa ne bal ma Abdullah ibn Sidan shi wancan rawin namu Ibn Sidan shi ruwa ana samu magabata da suka yi riwaya daga wajensa amma shi wannan Abdullah ibn Abi Salim din shi wanda ya riwaya a wajensa mutum ɗaya ne sai dai kawai dai an kyauta mishi da tuwo amma mutum ɗaya ne kuma ana ganin cewa shi ma kusan kamar ya da ru'ya ko abin da ya kama da wannan sai ake gani daga cikin manyan tabi'ai aka yi hasana hadisan sa to in dai har kai Ibn Abdul Barr zaka hasana hadisin ko zaka karba hadisin Abdullah ibn Salid da Malik ya rubuta daga ta hanyar sa to me yasa zaka karba hadisin wato wannan mutumi na Ibn Sidan ba wanda shi ma an samu gabata wajen guda hudu ko biyar suna riwaya wajen sa shi kuma wannan mutumi Abdullah ibn Salid Abdullah ibn Dumaira shine kadai ke riwaya wajen sa kamar yadda wato Al-Hafiz Ibn Hajar yake faɗa shine da ajilul manfa'a saboda haka kaga shi ma wannan in aka bi ka'idar malikiyar to kaga shi ma wannan ma ya kamata fa a karɓi hadisin sa. sannan kuma banda ba shi kadai ba akwai akwai a cikin malikiya akwai wani rawi za ka gani malik malik ne Abdulrahman ibn Aflah Abdulrahman ibn Aflah rawi ne da ba a kama tantance adalcin sa ba to wasu daga cikin malikiya suna inganta hadisin da malik yake rawaita ta hanyar sa saboda saboda wato malik na farko ya rawaito hadisin ya ambaci sunan sa nabi kuma saboda ya rawaito wani abu da aka samu su qara'in da suka nuna gaskiyar sa kaman sa'id ibn usayb sun taba ya kashe da Abdullahi dan Umar to kuma hadisin ya tabbata cewa da zai ya fada musu amsa Abdullahi dan Umar kan salatul musta sai kuma suka tambaya suka gane ga cewa shi yana yi gaskiya sai aka ce to kaga wannan annace maka cewa shi wannan Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Aflah mai gaskiya ne ya kamata a amfani da hadisin sa yana da gaskiya hadisin sai hasan ne to inda za ku bai ruwayan irin wannan mutum idan me za ku karbi ruwayan ibn Sidan ba sai da ka abin da yafi inganci a maganar malamai ruwa wannan ruwaya da muka kawo ruwaya ce ingantacciya ruwaya ce hasan ruwaya ce kyakkyawar ruwaya a sabani sai Imam Bukhari da suke cewa wannan ruwaya ba ta inganta ba baya baya ya kushe gaskiya dan wani ya jace gaskiya ko kuma ya kauce ma gaskiya bai fadi ta ba saboda haka abin da yafi inganci a maganar wannan hadisi shine hadisi ne kyakkyawa shi sai Imam Amr yi hujja da shi in ka ce Imam Bukhari ya yi magana kan wannan hadisin sa da Ibn Sidan to Imam Ahmad shi kuma ya hujja da shi Imam Ahmad kuma ya fi Imam Bukhari kauni da girma a idan malamai sai ka ya kace san ayi gaya abin da ka faɗa ka ce Imam Ahmad sai sa wa Imam Bukhari akan wannan sai a ji a duba sauran qara'in kuma sauran qara'in ko suna nuna cewa Ibn Sidan ya rawaito abin da sauran magabata suka faɗa ne saboda haka ruwaya sarwaya ce amintacciya ingantacciya babu abin da yake cin karo da wannan ruwaya bar ba a san wani sahabi ma da ya kawo wata ruwaya da yake tunkuɗe hadisin Ibn Sidan ba ba samu ba wannan shine ruwaya da ake rawaita daga Abubakar da Umar cewa suna yin wannan abu Ibn Sidan ya rawaito wannan magana saboda haka hadisi ne hasan ya kamata a karba ko ka ce hasanin bizatihi ko kuma ka ce hasanin bi shawahidihi saboda shawahid da zamu zo mu faɗa yanzu akwai shaida da yake da shi daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud da hadisin kuma Muawiya da kuma hadisi na Atha ibn Abi Rabah banda wannan sai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud hadisin sa Abubakar ibn Abi Shayba yake fitar shi a cikin al-Musannaf ibn Abd al-Barr yana fitar shi a cikin al-Istidkar da kuma at-Tamhid ta hanyar Bundar Muhammad ibn Bashar Bundar duka su so biyo Bundar da shi da kuma ibn Abi Shayba suna fitarwa ta hanyar Gundar Muhammad ibn Ja'far Gundar daga Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Bistam shi kuma daga Amr ibn Murrah Amr ibn Murrah babban malami tabi'i al-Muradi al-Hafiz al-Kufi yana rubutawa daga Abdullah ibn Salima shi ma al-Muradi al-Kufi shi wake cewa sallabina Abdullah al-Jum'a ta duhan Abdullah dan masu ya mana sallan Juma'a da hantsi kaga duhan aka ce da hantsi wa qala sai baya an yi sallah ce khashitu alaikum al-harra na yi gudun muku zafin rana ne shi yasa na gaggautar muku sallan Juma'a da wuri aka yi ta da hantsi kaga mu anan karo ba ran da aka yi zafin rana wata kila da wani ruwa da ake rarrabawa to fa gafa wata suna ta samu sai a zo kawai da dan jijjifa lokacin da aka samu rana mai yawa ba a zo a yi sallah a huta an raya sunna an raya sunna dai inda kaga mutane suna kyamata sunna to sun ji a cikin sunnan ce sai a musu bayani su gane wannan shi ne lafazin wato Abdullahi ibn Abi Shayba amma lafazin Bundar yace kana Abdullahi yusalli bil jum'ah duhan Abdullahi da musu yana mana sallar Juma'a da hantsi wa yaqulu yana cewa inna ma ajiltu bikum na yi gaggauta muku sallar ne khashat al-harr alaykum saboda ina gudu muku zafin rana wannan yanayi ne mai zafi sallaka na gaggauta muku da sallar Juma'a ayita da wuri wannan rijal din duka thiqat ne rijal din da suka rubuta wannan hadisi duka thiqat ne Amr ibn Murrah babban malami ne dan garin Kufa Abdullahi ibn Salima shine wato ake magana kansa shi kansa thiqa ne al-Ajli ya wathaqa shi Yaqub ibn Shayba ya wathaqa shi Ibn Adi ya ce la basa bihi kawai an yi magana ne magana kuma da akai akansa ba wai magana ne mai gadar da tunkuɗa hadisinsa baki ɗaya ba an yi Amr ibn Murrah shine ya magana ɗalibin sa ya magana ce yuhaddithuna fa na'rifu wa nunkir kana qad kabira lokacin da muka ci da shi yana rawaita muna rawaita hadisi daga wajensa to wani lokaci mukan ga ya kama hadisin da baka saba ji wani lokaci kuma mai ya kawo hadisi mai dan bambaran kwai saboda ya girma kaga anan kamar ya dan zungurin haddasa kadan to amma kaga wannan ba yana wato ba ya saki baki ne akan saki ne ba wannan ishara ne zuwa ga wato haddasa akwai dan rauni bayan ya girma amma ba yana cewa ya saki maka baki kace shi mai rauni ne baki ne ba saboda haka irin wannan a ko da yaro to abu idan aka wani yaro to abin da ya dace da abin da ya ruwaito ana karba saboda shi ne amintace dama ta shi din amintace ne ba wai wato ya ayin ku dimi hadisi ne baki daya ba ikhtilafi ne ake sa ran zai iya samu sukurkucewa na tsufa da abin da ya kama da wannan shi irin kwankwacin wannan shine Abu Hatim aka rubuto ya faɗa shi ta'rifa tunkir irin wannan kamar da muka faɗa ana iya wato jure ma hadisin sa in ya zama ya akwai wani hadisi da aka rubuto daga sauran magabata da suka masa muta ba ko kuma suka musu shaida to a wannan kuma babin kuma an samu an musu shaida din dan hadisin Ibn Sina yana musu shaida hadisin kuma wato Muawiya da zamu zo mu faɗa shi yana musu shaida kaga shi bai rubuto wani hadisi da ban warankwai ba shi Imam al-Bukhari yana kokarin cewa la yutaba wa ala fi hadithihi hadisin sa wato ya rubuta hadisin da ba masa wanda ya masa mutaba ta ba kuma masa mutaba mutaba iri biyu ne ko ya samu wanda ya mutaba daga Abdullahi dan Mas'ud din wani dalibi Abdullahi dan Mas'ud zai rubuta abin kusan mutaba abin da ya rubuto to wannan shi ma mutaba ne sai a ce shikenan ya samu mutaba hadisin sa ya inganta ko kuma ba samu wato daga dare daga Abdullahi dan Mas'ud ba amma an samu daga sauran magabata sahabbai irin sa surwata kusan abin da shi ma wanda yake rubuta daga wannan sahaba to wannan idan ka hada su zai sanya ka san cewa wannan abun yana da asali wajen manzo Allah kenan to kuma shi an rubuta daga Abubakar an rubuta daga Umar shi kuma ya rubuta abin da aka irin abin da aka rubuta daga Abubakar da Umar din an rubuta kuma daga Muawiya haba wannan idan ka hada ka san yana da asali wajen manzo Allah wannan indai za a bi sunna hadithiya za a san cewa wannan yana da asali wajen manzon Allah saboda haka idan kaji ana cewa Abdullahi bin Salima din nan an wato da'afa shi to ba tad'ifi ne wanda yake gadar da dunkuɗe hadisin sa baki daya ba a hadisi ana karba sai yayin da yayi tafarruj shadidan wanda zai sanya a samu nakara to wannan kuma bai zo da nakara ba wato bambaran kai da ake tsammani bai zo da shi ba saboda akwai wanda yake ya masa mutaba ko ya mashi shaida a hadisin nasa al-Uqayl da Daraqutni duka sun yi magana akan wato raunin sa amma duka wannan ana magana ne akan wato raunin sa mai sauki ba ana magana akan rauni mai tsanani ba ana Abdullahi dan Mas'ud yace khashitu alaikumul harra nayi gudun wato tsananin rana ne wasu sai suke cewa wai to ai kaga adan yana nuna maka wai ai ba wai yayi ne da sababin arif wani bujaran dalili sai yayi shi amma wai ba dan bujaran dalili bane abin da ya saba yi shine bayan zawadi to ya za a yi yanzu saboda bujaran dalili zai sa mu misalin asbab a lokacin ta ba a sai dai mu ce za mu yi ta a farkon lokaci da in zai yi ta kuma mu yi ta a fatsafatsan lokaci amma dai za mu yi ta dole a lokacin ta saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kuma sai canza sai canza ai in kaga ya ce dayin gudun muku zafin rana ne sai dai ya jinki ya gabato da ita a inda shi ma yana da sunna manzo Allah ya taba yi a lokacin kuma dole sai dai haka ya faru kaga wannan sai ya ga maka abu guda biyu na farko iya abin da zamu ce shine abin da yafi musu shine yana yin sallah da dare bayan zawadi amma kuma in ta kama yana yin sallan kafin zawali in ta kama yanzu irin wannan ta kama ne khashitu alaikum alharra ta kama an samu zafin rana saboda daga cikin sunna da yake sa ayi sallan juma'a kafin zawali shine in akwai zafin rana ina tsammanin cewa ranar to ranar za ta take yau ba sa sashi sun gaya bana to kawai shikenan ranar sai imam mai kira tuni ce to wannan satin insha Allah a zo karfe goma za mu yi sallah insha Allah kowa ya koma gida abinsa musamman ga azumi ga rana ga waye kaga ma an aka yi an samu ganima kenan a rana to banda wannan akwai akari na Muawiya bin Abi Sufyan kaga mun kawo akari guda biyu ga akari na Muawiya bin Abi Sufyan shi riwaya tana cikin Musannab ibn Abi Shayba Abdullah bin Abi Shayba yake cewa haddathana Abu Muawiya Abu Muawiya ba mu hadisi Abu Muawiya shine Muhammad ibn Khazim al-Dharir babban malami babban fiqa ne عن الأعمش دك سليمان ابن مهران الأعمش عن عمرو بن مرة دك عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد دك سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة الضحى معاوية يا من صلى الجمعة هذه هكا يفعل هذه معاوية يا من صلى الجمعة هذه ولا نعم ولا سكر ولا نعم دك من جمع لمين أبو معاوية الضرير سنة محمد ابن خازم الضرير بابن حديث سريات كتب الستة كده الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش ما حديثنا يا شيخ سكول بسيطة بكدا سعيد ابن سويد شيني واتو واتو بقى قمة تنتي شكك يان آدم تسابا أما دي أن أبونا أكتب بجر يعني كتير مانيا مانيا وان دي هالتي لوك تنسى هبي مانيا لوك تنتى بعيني مانيا صدقا وان دي كتير جدا وثق شين ابن حبان أكام الأعدم سنا وثق واتو مجاهيد Imam al-Bukhari shi ma da yazo kan wannan rawi sace la yutabu alaihi yana dafin wannan hadisin ya kawo wannan hadisi a cikin al-kabir din sa sai ce la yutabu alayhi sai ya rauna hadisi saboda yana ganin kamar ya kadaice da shi to amma kuma bai kadaice da hadisin ba saboda shi in ma ka ce bai da wani wanda ya masa mutaba'a daga Muawiya amma kuma yana da shahid daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana da shaida kuma daga hadisin Ibn Sidan yana kuma da shaida daga hadisin Abu Ibn Abi Rabah saboda dan me za a ce shi ya zo da abin da yake la yutabu alayhi kamar da Bukhari ya faɗa kaga wannan ba za a karba daga wajen Bukhari ba la yutabu fi hadithi ko la yutabu alayhi ba za a karba ba shi yasa Imam Ahmad shi ne ya hujja da wannan hadisin duka Imam Ahmad ya hujja da su kaga ba magana ce ta Imam Bukhari ya ce ba Imam Bukhari ya faɗa kuma malamin sa ya ce shi ba ai hujja da shi saboda in malamin suka sabani ko za a ji an ƙara duba sauran hujjoji ne kuma magana hujja Bukhari ta faɗi in ka ce sai Imam Ahmad to dan me ka dauka Bukhari ka kuma ka ji lokacin Imam Ahmad shi kuma ako me dalili to dan me ka daure babu Ahmad kuma ba shi kade ba akwai malamin ba Bukhari kuma kare babu Ahmad Isa bin Rahawiya shi ma ya dauki wannan hadisin to me za ka dauki Imam Bukhari shi kade ya kusa malaman sa manya sun ma fi shi girma a idan malamai waɗannan a saboda haka wannan hadisi idan muka ce hadisi ne da'ifi saboda shi su wannan Suwayd Sa'id ibn Suwayd saboda jahalarsa ba a tantance adalcinsa ba to amma hadisi ne da yana da shaida to a irin wannan yanayi kuma malaman hadisi kamar da aka sani suna cewa huwa hadisun hasanun bi shawahidihi hadisi ne kyakkyawa in an duba da hadisi da suke musu shaida sai a ce hadisi ne kyakkyawa ya tabbata daga manzon Allah asalin wannan sunna din sai ka hadisi ne wanda kyakkyawa banda wannan akwai amma kaga wani wannan shine hadisin da mai albani zare da ya kawo a wannan a fara sarki zazzau Allah ya kasa rahama to shi da ya kawo wannan hadisi ne ko sai ai ma akwai hadisin da kawo akwai jahala amma sai aka ji aka hadisi Ibn Sina kuma kaga wato malaman fa suna farjima ne da wannan sunna kawai saboda kawai basu ma santa ba eh kai ga hadisi da aka kawo da hadisi da aka rawana kuma shine ma yake da makusa hadisin da shi mai albani zare ya kawo wannan hadisin da ya kawo shi ya da makusa wurin wannan barawi wannan rawi na Sa'id ibn Suwayd shi ba san shi ba ina da jahala amma sai ka kawo hadisin Ibn Sina da kuma shi galibi in an musu na hadisiya ba ya inganta kaga wannan shi wato baya cutar da gaskiya dan kai baka san gaskiyan ba cewa ni ban san gaskiya ba wannan ba cutar da gaskiya kuma idan kai fahimta ka iya fahimta ka kenan ka bashi wani zai iya fahimta da sabanin taka a dauke sunan kawai wani shi da ya gaji ya gani ne bai ce ba cewa yayi shi kai sai ka zo ka yi ba bai cewa almajiran ka sai so sun yi ba wanda ya ga dama yazo wanda ke bin ra'ayin sa wanda bai ga dama ba shikenan shi ma cewa yayi ba wani lokaci ba ma a wanda yake sallan ba galibin lokaci cewa shi ba wurin ba yake sallan ba a'a kawai ya lokaci ne dan security da sauransu ya ga shi ba zai iya dauka yaran jama'a ba ita yawo da su masallatai saboda abubuwa saboda kaza ya ga ya gwammace kawai yazo kawai su dinga yin sallar nan kuma a zafin rana suke salla saboda aka ce to su dinga jingito su salla gabatar da sallar to bai nufin sa saboda Allah in ba da yana marigima ba kawai sai dai uba ko ta isako idan ba shi tsakani wannan kaka wata magana ce da mu amma bai nufin sa kuma aka ga da aka ce wato yayi ba inda aka ce wai wa ji a share titin Allah ta'ala ya salla to kuma wannan idan suna magana cewa Imam Ahmad ya sa'a ba shi kadai ne kamar da suke faɗa kaga mu wannan ba shi kadai bane ai ga Abubakar ga Umar amma sai ga Abubakar shi kadai ya kawo fatawa cewa ai sallar Juma'a da hantsi dai da akwai Isa bin Rahawiya fa to ko me Malik shi kadai yace kuma ba za a sallar ba sai a gidannan waje a ce ai mutum talaka shi kadai faɗa wannan magana ya za ku je ku dauko magana shahada ita ma ai ya sai ku bar wannan me ya kawo wannan maganan ana maganan shi ba ba mutumin nan me ce ba shi da ba bai ce ma zai addini da malikiya ba shi tintin ce asalin sa asalin shi cewa shi bai ce da addini da malikiya ba addini da qala wa qala rasuluhu qala sahabu ce shi ne saboda haka wato mu rinka sa mu kanmu wato fadin girji kware da gaske dan wani ya zo da wata fatawa ya sa wa fataka kai ki taka ba wanda ya matsa maka amma kanka matsa mashi kai maka lokaci juyin mulki haka dai me zaka juyin mulki banda wannan akwai hadisi aka yi daga Abu Ibn Abi Rabah yake shi kai tawa daga wasu jama'a daga cikin sahabbai kuma wannan yana kuma abinda zamu zo makaranta a yanzu yana nuna maka cewa wannan matsalar ta shahara lokacin tabi'i cewa ana yin an yi sallar juma'a din ka da hantsi din ruwayan Abba musamman dai a Makka inda Abba yana Makka ruwayan Abba tana cikin mutum musannaf na Ibn Abi Shayba Abdurrazzaq afwan musannaf na Abdurrazzaq Ibn Hammam As-Sana'ani yake ruwata daga Ibn Jurayj Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj yake ruwata daga Ata ibn Abi Rabah Ata yake cewa kullu duk wani idi hina yamtadu duha ya halatta a yi shi lokacin da walha ta yi inji abba fata wasu ce wannan ina ba su cewa imam abubakar ya faɗa wannan magana yace duk wani idi juma'a ba idi bace juma'a ita ba idi ce ai yace duk wani idi ya halatta a yi shi lokacin hatsi tai to sai ma dan ma kakai dan ma dan abin ba a dunkule ka maka sai fara kawo aljuma'a yace aljuma'a juma'a daya yace wal adha babban sallah wal fitr kuma karaman sallah kadhalika balagana yace kuma haka mu isan man daga malaman mu yace haka ya isan man daga malaman wannan isnadin sa isnadi ne sahihi sahihi yana kan sharadi na sai imam al-bukhari da muslim isnadin sa sai ya sahihi babu wato ba zai cutar da hadisin ba saboda an'ana na ibnu jurayz ibnu jurayz mudallis ne yayi an'ana to duk abu ne ya roto daga aba kai tsaye yana daukan mayaji saboda duk a cikin malamai ba wanda ya nazumta irin aba din kuma shi da kansa yace duk abin da yace aba yace kamar yace yaji kamar yace ya bani labari ne da kansa saboda ka hadisin wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne sahihi kaga anan da yace kadhalika balaga da haka isan mana aba yana bada labarin suwaye malaman sa sahabbai ina bada labarin malaman sa sahabbai ko lokaci yayin mana sadaka na'am nan da yace kadhalika balagana yana bada labarin wato malaman sa ne sahabbai aba babban tabi'i ne babba an haife shi a zamanin Uthman bin Affan zamanin Uthman bin Affan aka haife shi kuma yaji daga yawa daga cikin manyan sahabbai yaji daga Abdullahi dan Abbas musamman almajirin sa ne babba sannan yaji daga Jabir dan Abdullahi yaji daga Abdullahi bin Zubair yaji daga Muawiya ibn Abi Sufyan yaji daga Abu Hurairah yaji daga Aisha sallaka yace kadhalika balagana abinda kai tsammani shine yaji daga wannan sahabbai wannan shi zaka tsammani kuma Abdullahi dan Abbas ya kasance yana gabatar da shi wajen fatawa a lokaci aka mutanen Makka suka tambaye Abdullahi dan Abbas fatawa yace ya za ku tambaye da bayan ga aba a garin ku sallaka shi kasa baya faɗi ra'ayin sa a wannan babu ra'ayi ne wani mai zaman kanta ya kuma faɗi ra'ayin sa yana girma ba shi kwarai da gaske kuma yana ana cewa a cinta a tabi'ai ba wanda ya kashi ilimin sanin aikin haji a'lamu tabi'ina bi ilmi al-manasik inji malamai ya bi su sanin wato ilimi na aikin haji saboda haka wannan ruwaya abinda za a yi tsammani shine wato ya ji ta ne daga sahabbai kuma akwai abin da ke nuna haka din ibnu abi shayba ya rawaito wani abu da yake nuna alama cewa ya ji daga wajen sahabbai ne yana ya rawaito ta hanyar wato jarir yace haddathana jarir jarir ya babu hadisi yana da jarir ibnu abd al-hamid ad-dabbi daga yazid ibnu abi ziyad an ata daga aba aba yake cewa kana man qablakum yusalluna al-jum'ata wanda suka zo kafin ku suna yin sallar juma'a wa inna dhillal ka'bati kama huwa inwar ka'aba tana nan yanda take wato ma'ana idan ka'aba inwan gabas ta dake ta dake ita ka'aba din kaga za ta bada inwa a yamma to tana nan yanda take bata karya ta koma can wato gabas ba kaga wannan me yake nuna yana nuna ayi sallar ne ta hanzi to bayan ya gama sai yake cewa kana man qablakum yusallun wanda suke kafin ku zuwa yake magana sahabbai sa Abdullahi bin Zubair sune musamman a nan lokacin sa yana magana sahabbai ne wannan wannan isnadi da ba sa bihi an ka amfani shi a matsayin shahid Yazid bin Abi Ziyad akwai dan rauni tare da shi amma kuma ba wani rauni da aka tunkuɗe shi aka ce an watsi da shi ba watsi ne ba manyan malamai sun yi ruwaya daga wajen sa kuma yayi ruwaya daga shi ba wajen manyan malamai yayi ruwaya daga manyan tabi'ai na Makka yayi ruwaya daga manyan tabi'ai na Kufa yayi ruwaya daga manyan tabi'ai na Basra yayi ruwaya kaga daga dai afa din nan yayi ruwaya daga Ikrima yayi ruwaya daga Mujahid yayi ruwaya daga Ibn Qasam duka waɗannan almajan Abdullahi dan Abbas ne kuma yana da ruwaya daga Ibrahim ibn Zayd an-Naqai daga cikin manyan malaman Kufa tabi'an Kufa ya da ruwaya kuma daga Thabit al-Budani daga manyan malamai tabi'ai na Basra saboda wannan shi kansa babban ne duk da ana malamai wasu daga cikin sun yi magana kan raunana shi irin su Imam Ahmad irin su Shu'ba irin su Abu Zur'a Abu Hatim amma wato raunanawa ne mai sauki ba raunanawa ne mai tsanani ba saboda haka wannan ruwaya idan ka hada shi ruwayan farko ta Ibn Jurayj kaga zai tashe shi kuma zai tashe shi zama ya zama hujja idan ma kace ba za ka dauki wannan ruwayan ba to dai yana shaida ma wancan ruwayan da saboda ruwaya ce da idan ka hada guda biyu ka tabbatar wannan ruwayan ta tabbata daga Abba Ibn Abi Rabah saboda haka ruwaya ce da take ta inganta saboda kaga yanzu ana da Abba yana ya rawaito daga sahabbai shi kansa banda wannan akwai wannan ruwaya da na kawo yanzu akwai masu cewa wannan ai aba wai wannan ra'ayin sa ne kuma wannan abin da ya faɗa cewa duka su idi ne ai wannan akwai bambanci saboda ai halal ne ayi azumi ranar juma'a ai ba muna yin azumi ranar juma'a ba ranar juma'a ko da Ramadan ta zo muna yin azumi ranar juma'a kuma ya halatta mai azumin alhamis juma'a duka ba hada mi alhamis mi juma'a ko mi juma'a mi asabar ya halatta wannan wannan ya halatta sai ku kaga tunda ana yin juma'a ana yin wato juma'a wato ana yin azumin juma'a to kiran ta idi wannan kuskure ne bil ijma' sallan idi na karamar sallah da babban sallah ba a mishi azumi kaga wannan wato bambanci ne a ba ya kawo da akwai bambanci wato ya nemi ce babu bambanci amma akwai bambanci to wannan shi ma kansa kaga ba zai zama wani hujja ba wannan abin da suke faɗa ba zai zama hujja ba saboda cewa da aka ambace juma'a da matsayin idi ba dole ne da zama sun ittifaki da idi a komai da komai ba ba dole bane wannan an kira an juwa an halatta maka kai wato kai azumin ka saboda yana mai mutuwa duk sati ne yana mai mutuwa duk sati kuma shi Allah ba wai karan kansa ya kira wannan juma'a da idi ba mazala shi da kansa ya fara kira sallan ran juma'a da idi hadisi ya ce sunan ibnu majah wato mazala yake cewa inna hadha yawmu idin wannan rana ranar idi ji mazala ce yawmu idin ja'alahu Allahu lil muslimina Allah ya sanya wannan rana ga musulmai faman ja'a al jum'ata falyaghtasil duk wanda yazo ran juma'a to yazo zai zo juma'a to zai yi wanka Allah mazala shi ya fara kiran wannan abin da idi wala ka magana a cewa idi ya mutu da sauraron idi duka wannan ma duk ana wato waka ne wannan hadisi ne hasan imam al-albani ya hasana shi da a cikin sanadin sa akwai ali ibn ghuraf da malam wasu salih ibn abi al-aqdar al-yamami akwai dan rauni amma kuma yana da shawahid wanda zai iya zama hadisi hasan sannan kuma banda wannan akwai usman bin affan ya kira juma'a da idi ashe ba shine yazo bayan idi ya hadu da ran juma'a ba yace ya ku ahal awali inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi eidan yau dai idi guda biya hadin muku kaga ya kira shi idi shi ma saboda haka to me yasa abab zai kira wannan sallah wannan juma'a da zama idi ba saboda haka duk wani sallar idi in dai sunanta idi na musulmai idul usbu juma'a idul usbu ce tun ta zama idi kuwa to ya halatta a yi ta ita maka da zawali lokacin da muka kasance dai muna yin sallar idi karamar sallah ko babban sallah to ita ma ya halatta a juma'a din kafin ita akwai hadisi na mu'adda suke kawowa amma saboda tsayin lokaci za mu bari insha Allah wani satin sannan kuma mu zo mu magana akan wato tsakanin intar bayan zawali da kuma intar kafin zawali wani ta falala ko kuma yaushe ake yin waɗannan abubuwan Allah za mu karasa sannan kuma wasu abubuwa da yake alaka da fiqhu na wannan hadisi waɗannan hadisai za mu zo mu faɗa daga cikin wato fiqhu da ke ciki shine idan mutum ya rasa juma'a kaga abin da mutum ya rasa juma'a da ke bayan zawali ai azazi misali ya je sai ya samu tahiyya kawai kaga baka ce in ya tashi zai yi azhar to shi in ya rasa juma'a wannan ranar kuma ta zawal ta kafa zawal ce ta duha ce to ya zai yi azhar din zai yi kaga za ka yi a yi azhar kafa lokaci ba to ya zai yi insha Allah shi ba wannan idan muka zo za mu kawo wannan iskali kuma mu amsa shi daidai da abin da ya bayyana mana abin da baka tadi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
abin da insha Allah sunna